Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin tare ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba mukamin labarai.
To binta hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya fada kan wata kasuwa a yankin Kharkiv. Shugaban Brazil ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin kasar. Sannan za ku ji cewa hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawarar su zauna cikin shiri, yayin da hasashe ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara a kwanaki masu zuwa.
Kadan labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya daga karshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri da aka sace sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto ƴaƴansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun ƴan ta'adda.
Tun da dai wannan abun ya kice ya kice newa shekara ɗaya da wata takwas mu uwaye mun ɗauki mataki na ceto yaranmu.
Daga jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa an cafke wani ɗan ƙasar Libya mai shekaru 29 mai jagorantar safarar bakin haure da ke bi ta Niger zuwa Turai. Sannan kuma muna tafa da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aje kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum ɗaya sannan ya jikkata wasu da dama. Jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani ƙauye da ake kira Shevchenkov mai tazarar kilomita 77 daga yankin na Kharkiv. Rasha ta shayin gargaɗi ga kasashen yammaci ciki har da Amurka da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaƙi. Sarkin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya fada wa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da kasashen na yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali. Shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin ƙasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai wa hari a babban birnin ƙasar. A daren jiya Lahadi da Silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin ƙasar wanda aka saka wa dokar taɓaci. Ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zanga da 'yan sandan da suka kidakile harin da masu boron suka kai. Dokar da aka kafa a birnin ta ba gwamnati ƙarfin ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. Magoya bayan shugaba Jair Bolsonaro, wato tsohon shugaba Jair Bolsonaro da ya sha kai a zaben shugaban ƙasar da aka yi, na yin kira ga sojoji da su karɓe mulki a kuma maido da gwamnatinsa, lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati. Yan sandan Brazil sun ce ya zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro aƙalla 200. Muna ɗauke da ƙarin bayani cikin shirin. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yankewa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine, yakin da ya kwatanta a matsayin saɓo da kuma laifi a kan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na saƙon shiga sabo shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya. Ana yi wa wannan saƙo da Papa Roman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda Fadar Vatican ke fitarwa. Papa Roman ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diflomasiyya daga ƙasashe 183 cikin harshen Italiyanci.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya daga ƙarshe dai iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri sun yi wani taro inda suka yanke shawarar ɗaukar matakan ceto ƴaƴansu da ke cika shekara ɗaya da rabi a hannun masu garkuwa da su. Hakan ya biyo bayan jagoran 'yan bindigan Dogo Gide ya ce ba zai ƙara barin ɗaliban suna magana da iyayensu ba ta hanyar tarho. Daga Abuja wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Yau da yake manin shekara ɗaya da wata bakwai da sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yauri inda ake ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji. Jagoran 'yan bindigar da ke garkuwa da waɗannan 'yan mata Dogo Gide da a baya ke baiwa yaran damar ganawa da iyayensu ta wayar tarho yanzu ya soke wannan dama. Salim Sanika Oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran.
Kasancewan wannan magana da ya fada ya saki fada kuma daga kausar murya cewa lallai idan har ba a biya mishi buƙatun shi ba muryan ma yaran mu da muke ji yaran mu da yake bari suna zuwa wurin network suna kira mu muna magana su wannan ya riga ya kace shi kuma za mu sake jin su ba sai lahira. So wannan shine dalilin da yasa muka zo muka ga matsayin mu na uwaye muka ga tunda dai wannan abun ya ki canyewa shekara daya da wata takwas idan ma gwamnatin Najeriya ta ta'allaka ne akan yaki ta an so wannan yaran muna ganin ko da wata ƙasa take yaki ya kamata a ce ta cimma nasara a takaice mu uwaye mun dauki mataki na ceto yaran mu.
To kowane mataki yayin ke dauka a halin yanzu
a matsayin secretary na kungiyan yayin yara na FGC wanda yanki da nafa suka dauka a makaranta a yau 8 ga watan 1 shekara 2023 mun hadu da iyaye maza da mata mun zauna mun yi shawara saboda mun bi duk hanyoyin da za a bi domin a samu a kabom na yayan nan namu abun bai samu ba shi wanda yayi garkuwa da wayannan yara yana bukatan a biya shi miliyan 100 mun bi dai gwamnati dai ko da gwamnati zai iya biya wannan kudin hakan bai samu ba shi yasa muka zauna muka dauki shawaran cewa muka yadda majunan mu kowa ya koma gidansa ya je sai da duk kadaran da ubangiji ya sa yana da shi ko gida ne ko gona ne ko abun hawa ne don mu gani mun iya biya wannan buƙatu.
To ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da wannan mataki na iyayen yaran? Barista Yakubu Salebawa lauyan tsarin mulki ne.
Kundin tsarin mulkin Najeriya bai yi bayani cikakke akan shi ba bai kunshi wannan ba a takaice. Kundin tsarin mulki ya tare da cewa babban makasudi ko kuma dalilin gwamnati shine ta kare al'umma ta kuma jin dadin al'umma. To da farko ma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ƴaƴan nasu kafin ma su shiga halin da suka shiga ciki. Gwamnati kanta ta gaza kuma abinda ta yi na bari ma da aka shiga aka dauki yaran nan ma rashin tana da tsaro ne babu security kit tunda gwamnati wata dauke mataki na ta taimake su ba suna cikin wani hali na kunci da damuwa da kuma bakin ciki da gwamnati bata iya taimakon su ba abinda za su yi shine in suka dauki wannan mataki su samu yancin ƴaƴan su su dawo gare su ba su yi laifi ba.
A baya dai hukumar tsaron Najeriya ta shaida mana cewar tana iya kokarinta domin ceto waɗannan yara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla an gaishe ka Hassan Maina Kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawarar su zauna cikin shiri yayin da hasashe ya nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusan kankara mai yawa a yankunan su cikin yan kwanakin da ke zuwa.
We'll see another atmospheric river system pass through our area. It's going to give us plenty of.
Daya daga cikin jami'an hukumar kula da yanayin ta Amurka Braden Murdoch ne yake cewa za mu ga wani yanayi na saukar ruwan sama mai yawa wanda zai ratsa yankin mu. Yanayin a cewar masu hasashe zai fara ne daga yau Litinin a yankin tsakiyar Jack ta California inda ruwa mai tsawon zirin santimita 7 zuwa 13 zai sauka. A kuma gobe Talata za a ga saukar dusan kankara sama a can wato a can gefen kudancin Jack ta California kamar yadda hasashen ya nuna. Wata kungiyar bada agaji ta yi gargadin cewa haramtawa mata gudanar da ayyukan agaji a Afghanistan zai iya jefa mutum miliyan 6 cikin matsalar karancin abinci sannan matakin zai iya hana yara 600,000 samun ilimi. Sakatare janar da kungiyar bada agaji ta New Wales Refugees Jane England ya yi wannan gargadin ne bayan wata ganawa da jami'an Taliban a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. A kuma wani sakon Twitter da ya wallafa sakataren ya ce haramtawa mata shiga aikin agajin zai hana sama da mutum miliyan 13 samun tsabtacciyar ruwan sha sannan mutum sama da miliyan 14 za su gaza samun tallafi a wasu fannonin rayuwa.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabanin Malaka Jamhuriyar Niger inda za a yi cewa an cafke wani dan kasar Libya mai shekaru 29 mai jagoranta safarar bakin haure da ke bi ta Niger zuwa Ture. An kama mutumin ne bayan wani bincike da haɗin gwiwar da haɗin gwiwa tsakanin ƴan sandan Niger da Faransa da kuma ƙasar Spain, kamar yadda wata majiyar ƴan sandan Faransa ta bayyana. Mutumin ɗan ƙasar na Libya yakan aika kimanin ƴan cirani 60 a mako guda har tsawon shekaru 7. Ga Hamid Mahmud, wakilin muryar Amurka dake Agadez da rahoton.
Aukar matakin kai sumame a maboyar ɗan bindigar da kuma samun bayanan sirri daga wajen al'umma sun taimaka wa jami'an tsaron samun nasarorin kama gwamnan ɗan bindiga da kuma manyan makamai da suke amfani da su wajen tare-taren hayoyi. Jami'an tsaron dai sun nasarar kama kiloluwan zinare da kuɗin sa ya kai kusan biliyan kuɗi na sefa a hannun ɗan bindigar. Hari Martan Muktar, babban alkali mai shigar da ƙara.
Wannan mutane da aka kawo gungu guda uku ne, kuma mahi yawan tare-tare na hanya da aka yi da amsa kayan jama'a su suka yi. An same su da hannu cikin attack wadda aka amshi zinariya mai dubin yawa wadda kudin ta yana kai miliyar 3.6 na sefa. Sai mutane an kama su suna nan cikin hannu duk mahi yawan tare-tare hanya da aka yi na cikin garin Agadez da kusan garin Agadez su suka aikata wannan. Daga cikin wayannan mutane akwai wayanda su suka sato zinariya, wayanda suka saye ta, da wayanda suka yi dillanci na asai da wannan zinariya da aka sato su ma suna nan cikin hannu.
Al'umma musamman matafiya su ne har-harar ɗan bindigar ya fi shafa, to sai dai a cewar hukumomi sun fara ganin canji tunda an ɗauki matakin fatattakar ɗan bindigar. Abdurrahman Turawa, magajin garin Agadez.
An samu ƴan ta'adda ko za a cewa masu fashi bisa hanyoyi suna tare mutane suna kama a dukiyoyinsu. Mu ƙara goyon bayan shi da jinjina ma jami'an tsaro bisa muhimmancin aikin da suke na sa al'umma da arzikinsu cikin hali na tsaro. Mun gani da idanmu kuma muna ƙara jaddada godiyanmu da ban girma ga wa'annan jami'an tsaro bisa aikin da suke.
Su kuma jami'an tsaron kira suka yi ga al'umma ta hanyar ci gaba da basu bayanan sirri akan duk wanda basu yarda da shi ba. Musa Abubakar shine shugaban jami'an tsaron ƴan sanda na jihar Agadez.
Son muka yi aiki a shi da kowa da mutane da ku. Yanzu an wuce lokacin a ce wanga boye wanga sirri wani abin da son muka samu transparency a samu duk abin da ake yi mutane su san wanda ake ciki. Suka yi aikin ga namu ne gaba ɗaya. Ku kama mu, kama Allah ya taimake mu. Duk abin da shahi ƴan ta'adda ga da masu zuwa daga ƙasar waje da ko'ina, to mun gutunta musu ba haka nan bane.
Masu fafutuka suna ganin wannan al'amarin a matsayin wani babban ci gaba a yaki da ta'addanci, amma kuma suka ce wajibi ne hukumomi su ɗauki matakin kare duk wanda yake tsogunta musu bayanai na sirri. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Za mu harba ƙasar Brazil.
Fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadir o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país.
To shugaban ƙasar Brazil kenan, Lula da Silva, yake cewa hukumar ƙasar suna tattara bayanai tare da bincike a yau Litinin bayan da dubban magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Jair Bolsonaro suka mamaye gine-ginen majalisa. Kotun koli da fadar shugaban ƙasa suka lalata abubuwa da yawa na ƙasar. Masu zanga-zangar dai suna neman sa hannun soji ne don a mayar da Bolsonaro kan karagar mulki, a kuma kori sabon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva. A cikin wani tashin hankali na hargitsi da barnar dimbin dukiyoyi wanda za a iya tunatar da jama'a kan tashe-tashen hankula na ginin Majalisar Amurka a ranar 6 ga Janairun 2021. Ministan Shari'a na ƙasar, Flavio Dino, ya ce laifukan da ake zargin su da aikatawa sun hada da ta'addanci da yunkurin juyin mulki, kuma hukumomi sun fara bin diddigin waɗanda suka biya kuɗin motocin bus ɗin da suka yi jigilar masu zanga-zangar zuwa babban birnin ƙasar. Ba za su yi nasara ba wajen rutsa demokradiyyar Brazil. Akwai buƙatar mu faɗi hakan tare da dagewa da yakini, in ji Dino, ya ƙara da cewa ba za mu yarda da hanyar aikata laifuka don gudanar da yakin siyasa a Brazil ba. Dole ne ɗaukar mai laifi a matsayin mai laifi. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10 ne na safe da minti 14, ƙarfe 4 kenan da na yamma a Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan da minti 14 a Ghana. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimdimin su yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa daje
masaro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata mun fara kawo muku hira da wakilinmu a Kano Mahmud Kwari eh da Hajiya Maruka Abubakar Abba director a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi dake Kano game da kokarin da suke yi na inganta karatu a library ko dakunan karatu musamman ma dai a makarantun secondary shirin namu na wannan mako zai dora inda Mahmud Kwari ya tambaye ta rawar da tsarin nan na e-library ke takawa wajen inganta karatu a tsakanin dalibai
to alhamdulillah kamar mu da muke a ma'aikata na dakunan karatu a gaskiya zuwan internet ya rage yara zuwa su amfani da littafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to abar wani shi ma yazo so da yaran sun gane amfanin internet din da saukakin karatu da suke da shi da saukakawa wannan ya taimaka wurin yara sun ƙara fahimtar amfani da internet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yanda zaka yi sai ka haƙurka bu wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu yanda nake ga maka Musa Aratrimi muna da internet muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi a harkar tamu muna yin su CBT test muna yin kamar e-lectures muna yin seminars muna yin abubuwa da yawa da bangaren e-library sannan kuma muna da abin da yake cewa kamar OPAC idan kana da littafi a library zaka iya dora shi akan computer koda da internet ko babu internet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfani da littafin namu shine yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajewa yara idan da akwai muna da internet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajiye yara to tunda duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koya wa yara amfani da littafai saboda littafin ne shine makasudin ilimi
to amma kenan ba ku da wadatattun littattafai kenan na waje wannan aka saba na gargajiya kenan tunda kaman hankalin ku ya karkata ga sha'anin littattafan da suke cikin internet
a gaskiya muna da su mu library na namu littafan na gargajiya suna nan to ai ko littafan gargajiya yanzu an zamance su sun koma internet to idan baka da su isassu a library yanzu alal misali kan littafi kamar kofi 10 yaran mu da muke wannan kwaso sun fi mutum 1000 a kwaso daya to idan kana da shi a internet kana da shi ko offline ka soke shi duka computers sun ka da suke library nan yaro in yazo zai yi amfani da shi idan ma yaro zai amfani da computer zai amfani da wayar wani yaron yana da wayar sa babbar waya zai iya shiga ya amfani da littafin to wannan ya saukake mana wurin amfani da littafin
to amma yaya zaki ce yayi dada habaka watakila aqidu ko kuma san yara su karatu ya cusa wannan son karatu karance a zakatan dalibai ko kuma
to da ke duk gabarin an dauke generality gaskiya akwai matsalar yanayin karatu amma wannan kuma internet din wani yaran Allah yake zai gashi akan computer shi kuma yana da wani bangaren shi mana da nasu taimakon amma kuma dai yadda kace dai gaskiya karatu yanzu ya raunana wallahi karatu ya raunana
karance
da san karatu in kaga yaran ma akan internet din to abin da ya shafe shi ne muhimmi tunda mu bamu bari su rinka shiga suna kallon Facebook ko suna shiga YouTube duk mun datse wannan a library din mu da a ce mun bari kanmu bara ma mu samu gurin zama ba amma dake bangaren karatu kai muka dauki abun in ka gan su ma dai sun zo ne ko kuma project din su ya kawo su ko karatun su ko jarabawa ta tun kudo su ko malamai sun ba su asare amma dai reading culture in totality gaskiya gaba daya ta sauka sai dai amma muna fatan da taimakon Allah da taimakon gwamnati da taimakon iyaye da taimakon malamai da mu da Allah ya dora wannan nauyi Allah ya sa a gyara wannan tsarin.
Kuma yaya kike ganin za a tunda kin ce misali internet ta zo, e-library da kuma ya zo za zauna daren. Gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan. Ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da wannan na internet nan ya tafi?
To, ni ne kamar anawa ganin. Ana wa shawara kullun ina fada idan da malamai za su gane kowane malami a ce shi kansa da kansa ya zo ɗakin karatun nan ya ga me yake da shi a bangaren koyawarsa a majallu me yake da su ya tabbatar yana da sunayen littafan nan yana da sunayen majallun nan da yake da su wanda suka dace da tsarin koyarwarsa idan ya koma ya bawa yara aiki su zo su shigo library nan mu kuma da muke ciki mu koya musu yadda za su nemo littafan nan su koyi aiki nan idan yaro ya koyi abin nan so dai ya ga ya ji dadin sa gobe ya je ya ji dadi yayi abin da malami ya duba masa yayi makin ya ce kamar yadda mu aka yi mana ada zai ce makawaran ce makawa yaran to amma su kansu malaman ma wasu daga ciki wani ma zai ce da kai ya shekara 5 bai taba shiga ɗakin karatu ba wanda ba daidai bane tana malami in baka zo kai bincike ba kai na zaka gano to kwa internet din ma kai binciken ma mun ji a internet din ai dai ka ce maka ko to ka zo dai ka tabbatar kai bincike ka dora yaro akan bigiran da ya samu ai ba abin da ya kara cutar mu illa wannan library awan dai da kuma koyawa yaro dabi'ar karatu tun yana karamin sa yaro ko yau yake yaro yake rarrafe in ya ga littafi iyaye su bar shi ya taba littafi ya san cewa littafin ne yana da amfani a koya masa rike biro a koya masa karanta gwalangwalan tu akan takarda ya gama wannan ya wuce ya zo naziri ya koya kullun yaro ka dora shi akan abin da ya kamata ka dora masa qur'ani ka dora masa kan hadisi ka dora masa kan littafin da muke na boko zai taimakawa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata
to masu sauraro anan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da bakuwarsa sa sai kuma jami'a da ta bada umarnin shirin Joe the Legal Treasure naku Babangida Chiprin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
shan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rayuwa
kai da Babangida Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana email.
Sakon mu na farko a yau sakon hadin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Matake da magaranta Ilyas Yakub da Gawa da Yakub mai aski Badraka da Malam Kurra garin Sarkin Noma. Suka ce suna kira ga al'umma da cewa su daure su ci gaba da taimakawa almajirai na makarantun allo waɗanda suka baro garuruwansu na asali suka yi hijira don neman karatu. Da abubuwan da suka sawa kamar abinci da sauran kayayyakin bukatu kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suke yi a baya don kuwa sai an taimaka musu ne kwakwalwa za ta iya haddace karatun da suke koyo su ma wata rana har su koyar da iyayenmu da jikokinmu har ma da sauran al'umma Allah ya sa mu gane shi kuma sakonmu na gaba cewa yi cikin masu neman kujerar shugabancin kasar mu Najeriya 18 da muke da su ya Allah ka zaba mana mafi alkhairi gare mu sako da ka mai ruwa bajuga sai kuma sakon Zainab matar Husaina Alhaji mai gishiri Rajau ta fara da sallama tace babu shakka ci gaba da rike daliban makarantar Yawuri da ɗan bindiga ke yi har sama da shekara daya babu wani labari hakan wani babban abin tayar da hankali ne dan haka tana kira gwamnatin tarayya da ya tashi tsaye domin ganin ta ceto waɗannan ɗalibai domin shekara ɗaya ba kwana ɗaya ba ne da fatan wannan sakon zai kai ga kunnuwan wanda aka yi domin su kuma a daure a taimaka Allah ya sa mu dace amin sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau ya ce ya kamata 'yan siyasar da suka manta talakawan da suka zaɓe su sai yanzu suka waiwaye su ganin zaɓe ya zo to ku sani cewa idan mai ya ci ya manta uwar da ba za ta manta ba dan haka za mu haɗe da ku a rumfar zabi shi kuma sakonmu na gaba sallama ya fara yace muna nan kalamai da 'yan siyasa ke yi da sunan yakin neman zabi a jihar Katsina ba zai haifar da mai ido ba a ƙarshe yana kira ga malamai da su miƙe tsaye wajen faɗakar da 'yan siyasa da su tsoron Allah sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura sai kuma sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa wanda yake cewa hakika ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe shi ma sakonmu na ƙarshe a yau da sallama ya fara ya kuma ce hakika ya kamata matasa su sani siyasa dai ba yaƙi ba ce kuma akwai zamantakewa bayan zaɓe don haka siyasa mai tsafta don kada mu gyara goban domin gyara goben wani dan haka mu yi siyasa ba da gaba ba a mutunta ra'ayin kowa sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma daga Hassan Hamza Sultan Karkarji a jihar Jigawa
an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel Madalla masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
To hukumomin Ukraine a yau Litinin sun ce wani makami mai linzami da Russia ta harba kan wata kasuwa a yankin Kharkiv ya kashe mutum daya sannan ya jikata wasu da dama. Jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani kauye da ake kira Shevchenkov mai tazara kilomita 75 daga yankin na Kharkiv. Russia ta sha yin gargadi ga kasashen yammaci ciki har da Amurka da su guji tallafawa Ukraine da makaman yaki. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai a yau Litinin cewa makaman da kasashen yammaci suke aikawa Ukraine suna ƙara jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali. Shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya kai ziyara a gine-ginen gwamnatin tarayya ciki har da ginin majalisar dokokin kasar da magoya bayan abokin hamayyarsa suka kai hari a babban birnin kasar. A daren jiya Lahadi da Silva ya kai ziyara gine-ginen gwamnatin da ke babban birnin wanda aka saka masa dokar taɓaci. Ya kuma sha alwashin hukunta masu zanga-zangan da 'yan sandan da suka ki daƙile harin da masu boron suka kai. Doka da aka fa a birnin ta ba gwamnatin ƙarfi ikon maido da doka da oda daga nan har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. Magoya bayan tsohon shugaba ƙasar wato Jair Bolsonaro da ya sha kai a zaben shugaban ƙasar da aka yi na yin kira ga sojoji da su karɓe mulki a kuma maido da gwamnatinsa, lamarin da ya kai ga hare-hare kan gine-ginen gwamnati. 'Yan sandan Brazil sun ce zuwa yanzu sun kama magoya bayan tsohon shugaban ƙasar ɗari biyu. Papa Roma Francis ya yi Allah wade da hukuncin kisan da aka yankewa wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata laifi a kan bil'adama. Shugaban mabiyar ɗarika Katolikan na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na sakon shiga sabuwar shekara da ya saba yi ga jami'an diplomasiya. Ana yi wa wannan sako da Papa Roman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda Fadar Vatican take fitarwa. Papa Roma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiya daga kasashe 183 cikin harshen Italiyanci. Hukumar kula da yanayi ta Amurka a yau Litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar California shawara da su zauna cikin shiri.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ne ki ce taku Inta Suleiman Yaro ne ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne yau da gobe na tafi.